Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio FM na BOA a Afirka akan mita 102.5 da radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si kuna ma dai iya kama mu ta hanyar sadarwar internet ko da yaushe akan boahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saduwa a yau din nan Litini 9 ga watan Afrilu Ibrahim Kalamusi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Jalla dan mai suro da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarin
Kasashen Siriya da Rasha sun bayyana cewa jiragen yakin Isra'ila guda biyu da ake dake aiki a sararin Samaniya Lebanon sun kai wani hari filin tashin jiragen saman sojojin kasar Siriya. Jami'ai sun sanar da cewa kakakin majalisar Somalia Muhammad Usman Jawari ya sauka daga kujerarsa bayan wani sa'in siyasa da aka kwashe makonni uku ana yi. A yau Litinin ne ma'aikatar harkokin wajen China ta bayyana cewa tattaunawa kan harkokin cinikayya da Amurka ba abu ne mai yiwuwa ba a halin da ake ciki yanzu.
To kanin labaran kenan. To don me shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai tsaya takara a zaben shekara ta 2019?
Bayan kiraye-kiraye da mutane suka yi da kuma irin abubuwan da ya kalla yana faruwa a ƙasar.
Za a ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun gayyaci mai martaba sarkin Kano don yayi bayani kan zamantakewar.
Muna da kasashe da basu fahimci shari'ar gado ba. Sai su ce ai shari'ar musulunci ta ba wa namiji gadon da yafi na mace.
Za kuma a ji cewa wani abu mai kama da bom ya kashe mutum guda a ƙarshen mako a Ile Ife. Sannan za a ji yadda aka baza sojoji a fadin Najeriya saboda tabbatar da tsaro. Karma kowace ranar Litini Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin sana'a ilimi garkuwar ɗan adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Kasashen Siriya da Rasha sun bayyana cewa jiragen yakin Isra'ila guda biyu da ke aiki a sararin Samaniya Lebanon sun kai wani hari filin tashin jiragen saman sojojin ƙasar Siriya. Amma sojojin Isra'ila ba su yi magana akan har-haren da aka kai a sansanin T4 da ke lardin Homs ba. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke da headquarter a Birtaniya ta ce mutane 14 sun mutu, ciki har da dakarun ƙasar Iran. A watan Fabrairun da ya gabata ne Isra'ila ta zargi sojojin Iran da amfani da wannan sansanin wajen aika jirgin sama mara matuƙi zuwa ƙasar Isra'ila su kuma suka mai da martani ta hanyar kai hari kan sojojin saman Siriya da sojojin Iran da ke cikin Siriya. Kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alƙawarin mai da martani ga duk wanda ya kai musu hari. Siriya dai ta ci gaba da musanta amfani da makaman guba a cikin yakin da ya faro tun daga shekarar 2011 har da na baya-bayan nan da ake zargi a harin da aka kai ranar Asabar din da ta gabata a yankin da ke ƙarƙashin ikon ƴan tawaye da ke wajen garin Damascus wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 40. Jami'ai sun sanar da cewa kakakin majalisar Somalia Muhammad Usman Jawari ya sauka daga kujerarsa bayan wani sa'in siyasa da aka kwashe makonni uku ana yi da Prime Ministan kasar. Ministan tsarin mulkin kasar Abdulrahman Hosh ne ya bayyana hakan a shafinsa na Twitter, inda ya ce kakaki Jawari ya miƙa takardar ajiye aikinsa. Dan majalisa Hussein Arab ma ya shaidawa wakilin murya Amurka saukar kakakin daga kujerarsa, inda ya ce mataimakin kakakin Abdulwali Mudi ne ya karanto mana wannan takardar, wato takardar barin aikin kakakin da safiyar yau. Isa kuma ya kara da cewa kakakin ya dauki shawarar mataimakin shugaban kasa Abdullah Farmajo kan ya dakatar da sake shiga siyasa. Daya daga cikin mukarraban Jawari ya shaidawa murya Amurka cewa ya yi murabus in ne bisa zaɓinsa, inda suka ce an gama, ya kuma sauka. A cewar mutumin da baya so a bayyana sunansa, zai yi bankwana da majalisar a ranar Laraba. Labarai ina zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi ne wani babban jami'in Amurka ya bayyana cewa Koriya ta Arewa na da niyyar zama ta tattauna da Amurka kan kwance da marar gina makaman nukiliya da take yi. Waɗannan su ne ƙwararren alamomi na farko da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya nuna da amincewa ya haɗu da shugaban Amurka Donald Trump tun da suka ba da shawarar yin hakan a watan da ya gabata. Trump ya ce yana so ya zauna da Kim kafin ƙarshen watan Mayu, sai dai har yanzu babu cikakken bayani kan zaman, akan abin da ya shafi inda zaman zai wakana da kuma batutuwan da za a tattauna a kai. Amma jami'an Amurka sun faɗi cewar Amurka da Pyongyang na ci gaba da tattaunawa a cikin sirri. Shi dai shugaba Trump ya sha kiran da a kwance damar mallakar makaman nukiliya a yankin Koriya. A baya-bayan nan dai Koriya ta Arewa ta yi alkawarin watsar da shirinta na makaman nukiliya da nufin samun tallafin abinci da kuma sassauta mata takunkumin da aka kakaba mata alkawuran da ta karya. A yau Litinin ne ma'aikatar harkokin wajen China ta bayyana cewa tattaunawa kan harkokin cinikayya da Amurka ba abu ne mai yiwuwa ba a halin da ake ciki yanzu. Waɗannan kalamai dai sun fito daga kakakin ma'aikatar Gengsheng na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa za a samu sulhu tsakanin Amurka da China kan fito da ake yi dangane da kuɗaɗen haraji na kayayyaki da kuɗaɗensu ya kai biliyoyin daloli wanda ƙasashen biyu suke barazanar sakawa junansu. China za ta cire duk wani takunkumin kasuwanci domin shi ne abin da ya kamata, a cewar Trump, ba tare da ya ba da wani takamamman bayani ba. Harajin zai zama na cuɗe ni in cuɗe ka, sannan za a cimma matsaya kan kayayyakin fasaha. Wannan kyakkyawan makoma ce ga ƙasashen biyu. Shugaba Trump ya ce shi da takwaran aikinsa na China Xi Jinping za su ci gaba da zama abokanai duk da sabanin da ake samu ta fuskar kasuwanci. Barazanar da Amurka da China ke yi wa junansu a kwana-kwanan nan ta girgiza kasuwannin hannayen jari a faɗin duniya, inda ɗaruruwan alƙaluman hannayen jari suka riga kwan gaba kwan baya.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda a wani taron kwamitin gudanarwa na jam'iyya mai mulki APC, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi shelar shirin tsayawa takara baɗi. An kuma tabbatar da wannan shelar a wata takardar sanarwa da ta fito daga fadar shugaban ƙasar. Hassan Maina kaina gare ka.
Na nemi ƙarin bayani daga mai taimakawa shugaban ƙasa na musamman kan sabbin kafan sadarwa Alhaji Bashir Ahmad.
Shugaba Muhammadu Buhari zai ƙara tsayawa takara a zaben 2019 wato a karo na biyu. Kuma wannan ya fito ne daga bakinsa a lokacin taron da aka kammala ɗazu na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC wanda aka tattauna kan maganar adadin ko ce wa'adin shugabannin da suke riƙe da jam'iyya. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa daman yi musu alƙawarin sai zai bayyana zai takara ko ba zai ba zai fara bayyanawa. Bayan ya kammala jawabinsa amma ci gaba da taro ana shirin tashi ya nemi a bashi spika yana da magana. A nan ya tashi ya bayyana wa waɗanda suke wurin cewa bayan kiraye-kiraye da mutane suka yi da kuma irin abubuwan da ya kalla yana faruwa a ƙasar, ya amince zai sake neman takara a zaɓe mai zuwa insha Allah na shekara 2019.
To, amma akwai ya madadin da ke yawa gari cewar mai yiwuwa zai canja mataimaki Oshibanjo a ɗauki wani sabo, me gaskiya wannan magana?
To, ai, kaga ni gaba ɗaya wannan a wurinka na fara jin wannan maganan ba gaskiya ba ne.
Yawwa, Alhaji Bashir, a tunaninku ko a gwamnatin ce, kuna ganin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi wa 'yan Najeriya aikin da ya cancanci a ce ta shiga wani mulki?
Kwarai da gaske, ma abubuwan da ya faru shi ne abubuwan da aka nasarar da aka samu shi da sa shugaba Muhammadu Buhari amince ya sake neman takara tsayawa takara a 2019. Domin inda ba dan an samu nasarar ba, kawai da gaske duk irin kiraye-kiraye da za a yi masa ma ba zai fito ba.
Hassan Maina kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Fagaida Hassan daga Najeriya kuma bari mu ƙetare rajin huriyar Niger inda hukumomi suka gayyaci mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu saboda yayi fashin baki game da tsarin zamantakewa a wani taron fadakar da jama'a haƙƙin zamantakewa musamman ma iyali da al'umma wanda aka yi a birnin Yamai. Sulemu Muna Barma gare ka.
Samar da hanyoyin da za su kawo canjin tunani a kawunan jama'ar Niger masu al'adu iri daya da takwarorinsu na jihar Kano shine babban abin da hukumomin Niger suka sa gaba wajen shirya wannan taro da ke mai da hankali akan wahalhalun mata da yara ƙanana a zamantakewar iyali kamar yadda ministan cikin gida Bazum Muhammad ya bayyana. Tsarin da masarautar Kano ta yi ƙorshen fudawa daga lokacin ɗarewar mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu akan karaga wani abun koyi ne ga mahukuntan da ke fatan saka tsari akan batutuwan da suka shafi al'umma daidai da tsarin addini sabili kenan da aka gayyato sarkin na Kano domin ya bada lacca.
Muna da kasashe da basu fahimci shari'ar gado ba sai su ce ai shari'ar musulunci ta ba wa namiji gadon da yafi na mace. Alhali idan an duba shari'ar gado na musulunci za a ga waje wajen 30 inda ko dai mace ta fi namiji gado, ko mace tana karɓa daidai da namiji, ko mace na karɓa namiji ma ba shi da gado. Waje guda hudu ne kadai za a samu namiji ya fi mace, amma an ɗauka an ce musulunci ya ba mace namiji gadon da bai ba mace ba. To muna da haƙƙi mu kare.
Rashin mutunta tsarin zamantakewa akan maganar aure a tsakanin ma'aurata ko a tsakaninsu da abokan zama na daga cikin batutuwan da wannan taro ke fatan bajewa a yayin wannan haduwa.
Cikin abin da muke yi shine yaya na farko za mu kare abubuwan da muka tabbatar kyawa wani a shari'ar musulunci. Ga irin fitintunan da suke shigo mana a duniya. Amma kuma illar da mu muka yi wa kanmu na amfani da sunan shari'ar musulunci da wata fahimta ta shari'a. Mu tauye haƙƙin kanmu musamman matanmu da yaranmu da yake haifa mana waɗannan illoli ya zama maganin sa. Ba za ka tashi ka auri mace shekara 20 ta haifi 'ya'ya 10 don ta tsufa ka ga wata yarinya a waje ka zo rana ɗaya ka ce na sake ki ba saboda ko soyayya ta kare akwai rahama.
Shugaban kasar Niger da ke jawabin buɗe taro ya buƙaci mahalartan su zo da shawarwarin da za su bayar da damar gudanar da ayyukan waye kan jama'a don ganin an samu canjin tunanin da ake bukata a wurin al'umma cikin hanzari kuma a cewarsa hakan zai taimaka a samu ci gaba a fannonin da suka hada da tattalin arziki da na rayuwar al'ummar Najeriya da Niger. Sakin sakatar da yara ke fuskanta a waɗannan ƙasashe wani lamari ne da masana suka bayyana a matsayin wani abin da ke barazana ga makomar al'umma. Dr. Bashir Umar Aliyu, mamba a kwamitin aure na jihar Kano, na ganin
babban hanya dai shine zamanto cewar abin nan ya kai ya zuwa ga an zartar da wannan doka. Mu a can Kano mu yi nan Niger ma a yi doka irin wannan.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kun bari mu dawo Najeriya inda wani abu mai kama da bom ya tarwatse a ƙarshen mako ya halaka mutum guda a Ile Ife. Daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton.
A ranar Asabar ta ƙarshen mako ne wani abu ya fashe a wani babban gidan sama da ake sayar da magunguna a garin Ile Ife dake jihar Osun wanda ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. Kamar yadda jami'in 'yan sanda Mr. Funsho Adegboyega mai kula da yankin Ile Ife wato area commander ya shaida mini ta wayar salula. Area commander mai kula da yankin Ile Ife Mr. Funsho Adegboyega ya ce abin bai tsanani ba, suna tuhumar kanin mai chemist din babban gidan saman da ake sayar magunguna ne da ya mutu mai suna Sunday ya fasa abin fashewar da ya yi amfani da shi dai irin na gida ne kuma shi kadai ne ya halaka a fashewar, babu waɗanda na ji rauni a fashewar. Ya ce tuni masana babban mamai da ke rundunar 'yan sanda ta jihar Osun suka ziyarci wajen kana suka tabbatar da abin da aka yi amfani da shi na gida ne. Haka ma na ji ta bakunan wasu mazauna garin na Ile Ife da suka ga lamarin.
Sunana tunji adepoju tunji dan mama dan jarida ne mai aiki nan kan FM nan Ilefe.
Ina gaskiya cewa wani bomb ya tashi a garin Ilefe.
Haka ne magana ya shigo mana na tashi na tayi na ganin majido to kuma tabbas abun ya tashi ne a wata gidan sayar da magani pharmacy da aka ce ma Benko pharmaceutical store anan shin more a garin Ilefe. To tabbas mun ka je wurin kan ga wurin ya dan ruguje ya dan ci wuta don ma yan kwana-kwana masu kashe wuta ma fiber ya sun zo wurin kuma sun ya kan sun kashe wutan
ko an samu mutuwar mutane wajen
shi wanda ya dasa bomb din ma wanda yake yana tuka cewa shi yadda zabon din dan bicikin da nayi ta nuna cewa kanin shi mai wurin ne wanda yake shi ma mai wurin Allah ya mai cikawa bara wanda ana ce ma Mr. Adebayo kanin shi ne wanda yake shi ma na ce mai sande Adebayo shi ne wanda aka sa cewa shi ya dasa bomb da kuma shi ne aka rutsa da shi
to ko akwai wadanda suka jikkata
da wanda suka dan samu rauni kadan kadan ne ba wani azwa gani bane
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida na Tambuwal to saboda irin wannan barazana ga tsaro kuma mun Najeriya sun baza jami'an tsaro a sassan kasar har yanzu dai ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton
yanzu dai sojoji na aikin samar da tsaro irin na cikin gida a kusan dukkan jihohin dake Najeriya sojojin na aikin samar da tsaro a baki ɗayan jihohin dake shiyoyin arewa maso gabas arewa ta tsakiya da ma arewa maso yamma kazalika kusan jihohin dake kudu maso yamma kudu maso gabas da ma yankin Niger Delta kusan galibin su duka sojojin na kai kawo a aikin samar da tsaro da tsarin mulkin Najeriya ya dora wa ƴan sandan Najeriya anya kuwa ba a takura karfin sojojin eh komanda Ahmed Tijani Baba Gamawa masanin tsaro ne
ai in ka duba a cikin haki na wanda kowanne aka ba su constitutional role wato abinda dokan kasa ta ba wa kowanne ga abinda zai yi ai an diga an fudda shi daki daki ga abinda Air Force za ta yi ga abinda Army za ta yi ga abinda Navy ga abinda Police ga abinda DSS ga abinda DI da sauransu ƴan sanda su ne aka ba su hakkin yin waɗannan abubuwa ba a ce sojoji kar su zo su taimake su ba amma ƴan sanda in za a ba su kayan aiki za a taimake su za a ba su training za a musu adalci duk abin da suke nema a ba su ina tabbatar maka ba sai an kai soja ba in kaga abin da aka sa soja ciki to fa abu ya riga kuma ya baci
a cewar tsohon commissioner ƴan sanda a jihar Lagos Alhaji Abubakar Tsab hakan na faruwa ne saboda matsalolin cikin gida da suka mamaye rundunar ƴan sandan Najeriya
kafin ƴan sandan Najeriya ba su da yawa don wanda suke nan an sa musu aiki da ƴan siyasa banda haka kuma ba su da kayan aiki a babiyan su a dinnan sosai to ƴan sojoji kuwa sun je ba ruwan su da komai kowa su na da bindiga kowa su na da lawan da mutane sun fiye da sojoji yanzu da ƴan sanda abin da faru kenan kuma ƴan sanda waɗansu za su nuna son kai in sun je wurin da suka san mutane sai su faɗa da mutane abin da faru kenan kuma wannan very very sad indeed da kawata wannan zaman
ran ka dade me abin yi kenan
abin da za yi ya kamata a train na sosai a ba su kayan aiki to wani kila za su yi za a bar su aiki sai zo na kare kasa
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, yanzu kun bar mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu garzaya Jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno, inda za mu tattauna da Hajiya Aishatu Aliyu Chiroma, muƙaddashiyar rajistara ta jami'ar, a lokacin da ta kawo ziyarar aiki nan ƙasar Amurka. A inda take muna bayanai dangane da yadda suke kokartawa wajen ganin an inganta jin daɗin ɗalibai a jami'ar duk dai da kasancewar irin halin da suka samu kansu na rikice-rikicen ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram wanda hakan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun samar da yanayi mai inganci ga ɗalibai don cimma burin su na yau da kullum.
Aiki da ra'ayi don lashe kwakwalwa, komai tsawon dare lashewa a rewa, komai tsawon gari sai an yi iskewa. Aha!
Ab-
abubuwan da dai ake bi a batar cewa sun samu jin dadin karatun su shine na farko wurin kwana ko da shi bai shi jami'an namu ba number din yara din da accommodation din da muke da shi ba zai dauke su ba amma dai an samar da wannan da kuma azuzuwa ko da shike kamar yadda dan uwana ya faɗa azuzuwan din duk jami'o'i suna da wannan karancin azuzuwan amma dai ba laifi dai ana dai kokartawa kuma malamai ba wai dai malaman ma sun shi makarantar ba amma dai iya gurgudu
to za a ga cewar da dama dalibai za su zo suna neman guraben karatu wanda kuma jami'a ba ta da gurin da za ta sa daliban nan bai kamata a ce akwai wani tsari da ake da shi ba madadin a kora yara ko kuma a maida yara su koma gida su zauna har sai wata shekara babu wani tsari da kuke da shi wanda za a ba su wani gurbi su zo su yi wani karatu kamar abinda akan yi preliminary a turance ko ko remedial a turance wanda idan aka dauka aka dauki kasa irin Amurka za a ga cewa koda yaro bai samu makin da ake nema ba ba za a bar shi koma gida ba za a sa shi a cikin makaranta a bashi wani tallafi ko kuma wani ainihin karatu wanda zai ainihin bashi damar ya goge domin shekara mai zuwa ya iya zama ya shiga tsarin karatun degree
muna da wannan tsarin kuma abin da za a yi la'akari da shi shine kowane jami'a NUC ita take regulating din iya daliban da kowace jami'a za ta dauka so ba wai jami'o'in ne ba sa san daukan yaran ba akwai ka'ida to kamar yadda ka faɗa mimakon a bar yaro ya tafi din muna da remedial programs na arts da science kuma akwai diploma ma za su iya shiga in ba su samu shiga degree din ba za su iya shiga waɗannan courses din saboda ya shiryar da su zuwa badi din yadda ka faɗa
da dama za a ga akwai matsalar bacewar takardu sai a zo a ce wai takardan registration na dalibi ya bace ko ko an nemi abu kaza ba a gani ba irin dai waɗannan abubuwa ko kuma a ce sakamako ya bace na dalibi bayan ya kamata a ce duk waɗannan abu akwai tsari da aka fito da su wani hanyoyi kuke bi don magance wannan matsalar ka tazo a ce ana samun ta a koda yaushe
yanzu zancen takarda ya bata ma bai ma taso ba dan komi yanzu ana yin shi online ta yanan gizo to zancen takardan registration ya bata ko sakamako ya bata babu wannan yanzu komi online ake ko results din yara yanzu ana sa musu shi ta yanan gizo suna ma duba tun kafin su iso makaranta ma tun daga gida suna samu su gani
to da dama za a ga cewa wasu iyayen yara sukan koka da yanda ainihin dangantaka take kasancewa tsakanin malamai da dalibai da kuma dangantaka tsakanin su malamai ko ma'aikatan jami'o'i da kuma iyaye a wannan babbar matsala ce wanda idan aka ce babu dangantaka kyakkyawa tsakanin iyayen yara ko dalibai da ma'aikatan jami'o'i akwai matsala ya kuke kokarin ainihin ganin kun kawo kyakkyawar dangantaka tsakanin dalibai iyaye da kuma malamai da kuma ma'aikatan jami'o'i
ma dangantaka ban gane ba dan ai in yaro ya zo makaranta da ya samu koyarwa an koya masa yadda ya kamata yayi jarabawan shi ya samu sakamakon shi ko ni dangantaka kuma da yafi wannan
eh da dama za a ga cewar dalibai za su zo sun yi duk waɗannan abubuwa sun bi ka'idoji da ya kamata amma kila za a ga malami kila saboda wani dalili zai zo ko kada yaro a jarabawa ko kuma kada wata budurwa ko dan ya neme ta ko wani abu makamancin haka wanda wannan matsala ce babba a cikin jami'o'in Najeriya malami ya nemi daliba kila bata son shi ko wani abu makamancin haka ko kuma malama ta nemi kuɗi a hannun dalibi waɗannan matsalolin ya ake kokarin magance wannan matsalar
waɗannan matsaloli sai dai a ce dai a dadi amma a yanzu kam yana in wuya dai ka ji cewa wai malami ya kada wata don ya neme ta taki da sauransu yana da dan wahala dan yanzu ma yadda ake jarabawa ma kaman namu jami'a an maida shi e-exam aka je kai e-exam ne kuma na'uran ita za ta mai makin ma
to ana nufin kenan kamar jarabawar kammala shekarar farko ita ma a computer za a yi ta kenan ba malami zai makin jarabawa ba kenan
haka an fara e-exam daga mataki na farko zuwa na ƙarshe
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu bude sabon babi da wasu shawarwari da hanyoyi da suka kamata a bi don inganta ilimi a Najeriya da kasashe makwabta muna mika godiya ta musamman ga babban bakuwar tamu Hajiya Aishatu Aliyu Churuma mataimakin rajistara a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Sai mai ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don maza.
To ga da Yusufa, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakon farko yace assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar aiki da shugaban kasar mu Najeriya Muhammadu Buhari zai kai Burtaniya, inda zai gana da Prime Minister kasar tare da wasu shugabannin ƴan kasuwa ta kawo ci gaba tsakanin kasashen biyu. Sako daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Muskandare tare da Prince Safi Ibn Abdullah Azare. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga al'ummar jihar Benue. Ya kamata su rungumi juna su zauna lafiya domin zaman lafiya yafi zama din sarki. Sako daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar babban yaya saban gida da Tanimu Inwa Zangon Buji da Sani Gule Kampala duk a jihar Jigawa. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ina so ku mika min sakon koke na zuwa ga gwamnatin jihar mu ta Sokoto da ta gaggauta kawo mana ƙarshen matsalar wutar lantarki da muke fama da ita a jihar. Sako daga Abdulrahman Aliyu Balkore. Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa, hallaka ƴan Boko Haram da sojojin Najeriya suka yi a jihar Adamawa yayi daidai. Allah ya kawo mana ƙarshen su, amin summa amin. Sako daga Sani Muhammad Chindu. Sai kuma sako na ƙarshe yace salam VOA Hausa, muna kira ga shugaba Buhari da ya duba halin da talakawan Najeriya ke ciki, ba wai ya tsaya cece ku ce da ƴan majalisa ba. Sako daga Malam Abdulsalam Mai Walda Gas Dambam.
To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Kasashen Siriya da Rasha sun bayyana cewa jiragen yakin Isra'ila guda biyu da ke aiki a sararin samaniyar Lebanon sun kai hari wani filin tashin jiragen saman sojojin kasar Siriya. Amma sojojin Isra'ila ba su yi magana akan hare-haren da aka kai a sansanin Tifol da ke lardin Homs ba. A jiya Lahadi ne wani babban jami'in Amurka ya bayyana cewa Koriya ta Arewa na da niyyar zama ta tattauna da Amurka kan kwance damarar gina makaman nukiliya da take yi. Waɗannan su ne ƙwararren alamomi na farko da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya nuna na amincewa ya haɗu da shugaban Amurka Donald Trump, tunda suka ba da shawarar a yi hakan a watan da ya gabata. A yau Litinin ne ma'aikatar harkokin wajen China ta bayyana cewa tattaunawa kan harkokin cinikayya da Amurka ba abu ne mai yiwuwa ba a halin da ake ciki yanzu. Waɗannan kalamai da suka fito daga kakakin ma'aikatar Geng Shiyang na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa za a samu sulhu tsakanin Amurka da China. Jami'ai sun sanar da cewa kakakin Majalisar Somaliya Muhammad Usman Jawari ya sauka daga kujerarsa bayan wani sa'insar siyasa da aka kwashe makonni uku ana yi da Prime Minister kasar. Ministan tsarin mulkin kasar Abdulrahman Hosh ne ya bayyana hakan a shafinsa na Twitter, inda ya ce kakaki Jawari ya miƙa takardar ajiye aikinsa.
To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma
Hafsat ɗan mai tsoro
da Julie Lesser Christian wadda ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Rob McLean. Ni Ibrahim Kalma Sigar bake cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan shelar shirin shiga takarar baɗi da shugaba Muhammadu Buhari. Wassalam.